sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19314960 sai kuma kilo har zubo 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Juma'a 22 ga watan Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
a birnin Accra da Tema duka a kasar Ghana suna fuskantar karuwar fashi da makami. Amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya cewa kasarsa na da jerin sabbin makaman nuclear da za su iya kaiwa ko ina cikin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka za ta aza kuɗin fito mai ɗan karen yawa akan tama da ƙarafa da ake shigowa da su daga waje.
Kanin labaran kenan. An yaye rukunin farko na mutanen da suka yi sallama da ayyukan ta'addanci karkashin kungiyar Boko Haram a Najeriya waɗanda su kuduri aniyan gyara zama, sai dai sun nemi goyon bayan al'umma tare da yin kira cewa
dan Allah mutanen da suke waje yi hakuri da mu, su yafe mana abin da ya wuce. In Allah ya da wannan abu mu hatta har waɗanda suke can muna roka musu Allah ballanta ne mu sake koma cikin wannan lamari. Ba wai wani dan karamin Boko Haram ba, wallahi hatta shekaru wata rana zai zo ya tsaya a gaban nan.
To za ku kuma ji matsayin taron waɗansu malaman addini kan kungiyar Boko Haram, sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Asare, assalamu alaikum. An bayyana cewa kasar Ghana na fuskantar barazanar yan fashi da makami musamman a birnin Accra da Tema, inda har sakamakon irin wannan lamari ya dalilin mutuwar wani ɗan taliki kwanan nan. To sai dai duk da cewa jami'an tsaro na iya bakin kokarin su, amma har yanzu da sauran rina aka ba, domin ko yanzu ba mutum ɗaya da aka samu nasarar kamawa akan aikata wannan ɗanyen aiki. Ga Rilwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana.
Yankunan dai da ake aiwatar da irin waɗannan miyagan ayyuka sun shafi inda ake gudanar da harkokin kuɗi, kamar aikewa da kuɗi ta wayar salula, wato mobile money, bankuna da shaguna da ake canjin kuɗaɗe na ƙasashen ƙetare. Hakan dai yasa jama'a da dama suka bayyana fargabar su, tare da cewar kamata yayi lallai aziman ɗan babban ƴan sandan ƙasar ya yi murabus. A ganin dai Daniel Menu ɗan jarida mai zaman kansa, bai kamata a dora wa shugaban ƴan sanda laifin abin da ke faruwa din nan ba, yace.
I don't think that IGP should resign.
Bai kamata shugaban ƴan sanda ya yi murabus ba, domin wannan mummunar aika ana aiwatar da shi ne da sanin wasu kusoshi na ɓoye. Zai yi wani ne daga ma'aikatar ke ba da labari zuwa ga ƴan fashi ɗin nan a bisa la'akari da yadda suka san inda duk CCTV ma'aikatar suke, har suke lalata su gabanin aiwatar da ayyukan nasu.
Amurka ta yi watsi da ikirarin shugaban kasar Rasha Vladimir Putin, wanda ya cewa ƙasarsa na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa ko ina a cikin duniya. Fadar Wata Hausa shugaban Amurka da kuma ma'aikatar tsaro sun yi watsi da wannan ikirari a zaman wani babatu kawai. Suna masu cewa ba su yi mamaki ba jin cewa Rasha tana sabunta makamantan nukiliya ba, hawa kuma wannan ba zai razana Amurka ba. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaba Putin ya tabbatar da abinda Amurka ta jima ta sani ne. Ta ce Rasha ta shafi shekaru fiye da 10 tana ƙirƙiro makamai masu gurgunta zaman lafiya, abinda keta alkawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyoyi da dama. Ta ƙara da cewa Amurka tana ci gaba da ƙoƙarin sabunta makaman nukiliyanta, ta tabbatar da cewa babu wata ƙasa a duniya da za ta iya kamo kafarta a fagen soja, inda ta yi misali da sabon kasafin kuɗin tsaro na $1,700,000 da aka gabatar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka za ta aza kuɗin fito mai dan karen yawa a kan tama da karafa da ake shigowa da su daga waje. Trump ya ce daga yanzu a biya za a biya kuɗin fito na kashi 25 cikin 100 na kuɗin tama da kuma kashi 10 na cikin 100 na farashin sarrafa wato safaran da za a shigo da su a nan Amurka. Sannan za a dauki lokaci mai tsawo ana aiwatar da wannan. Yace zai sanya hannu akan wannan sabon matakin a wani lokaci cikin mako mai zuwa. Sakon da ya aika daga shafinsa na Twitter a jiya Alhamis, Trump ya ce an jima ainu ana durƙusar da kamfanonin tama da karafuna na namu saboda rashin tsarin ciniki da adalci da kasashe a faɗin duniya. Ya ci gaba da cewa daga yanzu ba za mu bari ba a tauye haƙƙin ƙasarmu da kamfanoninmu da ma ma'aikatanmu ba. Ya ce muna son a yi kasuwanci amma a yi shi cikin tsari, adalci da kuma mutunci. A wurin taron na jiya Alhamis, shugaba Trump ya ce yarjejeniyar cinikayya ta kasashen arewacin Amurka NAFTA da kuma kungiyar cinikayya ta duniya sun yi illa ga Amurka. Ya ce yunkurowar tattalin arzikin kasar China ya zo daidai ne da lokacin da aka kafa hukumar cinikayyar ta duniya. Trump ya shaidawa shugabannin kamfanonin tama da karafa na Amurka cewa sauran kasashen duniya ba su yi ma Amurka adalci ba, amma kuma ya ce bai ga laifin kasashen ba. Sai dai ba tare da sanin ko wasu kasashe ne ke ƙara yawan kuɗin wato safaran ba, zai yi wuya a iya auna irin tasirin wannan batu. Misali, a cikin shekarar 2017 kusan rabin tama da karafuna da aka shigo da su daga waje ta fito ne daga kasashen Canada, Brazil, Korea ta Kudu da Mexico. Yawan tamar da Amurka ta saya daga kasar China a shekarar ba ta kai ko kashi 2 a cikin 100 ba. Gwamnatin shugaba Donald Trump a nan Amurka ta bayyana tsarin kasar Rasha na buɗe ƙofar ayyukan jin ƙai domin kwashe fararen hula daga wata gunduma da ke bayan garin birnin Damascus a matsayin wata almara. Mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka Neda Hedenwet ta ce abinda ya kamata ya faru shine aiwatar da shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar kamar yadda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince ba tare da hamayya ba a ranar Asabar ta shige. Ta ce kasashe goma sha biyar ne tare da ƙasar Rasha sun amince da wannan ƙudurin. Noye ta ce a fili yake cewa shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a gabashin Gauta da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi baya aiki. Ta ce ba wanda Amurka ke ganin laifinsa akan wannan illar Rasha wadda ta ci gaba da horar da sojojin Siriya tare da basu makamai. Akan haka ne Amurka ta yi kira ga Rasha da ta matsa wa ƙasar ta Siriya ta daina wannan faɗin ba a Gauta ba har ma da sauran wurare. Ta ce shugaban wanda ya yi amfani da wannan damar ta dakatar da wato na tsawon sa'o'i 5 za a ga cewa Rasha bata yi abin da ya kamata ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar wato Niger, Nigeria, inda kungiyar alaramomi ma wato da suka karanci Alkur'ani mai girma a jihar suka gudanar da babban taron su a Mina fadar gwamnatin jihar, inda suka shawarta daukar tsauraran matakai kan yadda 'yan ta'adda suke kawo cikas a Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana.
Mahalarta taron dai sun yi Allah wadai da ayyukan kungiyar Boko Haram mai tayar da hankalin al'ummar ƙasa, tare da nuna rashin jin daɗi akan yadda muguwar ɗabi'ar nan ta yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ke ƙara ta'azzara a Najeriya. Alarama Musa Adamu Haɗeja shi ne sabon shugaban ƙungiyar mahaddata Alƙur'anin a jihar Naija.
Abin da muke so duniya ta sani, musamman abubuwa da suka fi damunmu, irin maganar Boko Haram ɗin nan da ta addaba mutane aka ce addini ne, wanda kuma ba addinin musulunci ne, yace aje a kashe mutum. Su kashe mutum sai in akwai haƙƙin kashe mutum a kansa wannan hukuma ce za ta yi. Ba wani ƙato ya sa mutum a gaba ya kashe shi ya ce ya yi jihadi ba. Wannan babu shi cikin Alƙur'ani.
Shima dai sakataren mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger Adamu Abdullahi Idris yayi karin haske ne akan girman laifin mai yin fashi da makami ko kuma garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa.
Waɗannan duk aka kama shi da irin wannan kaga shi dan fashi din ai dan fashi ne ya koma mai daukar mutane. To su da ma yuharibunallaha abinda Allah ya ce musu ko dai a soke su ko a kashe su ko kuma a kore su da ƙasa. Wanda har ma kisan da yace ai musu kisa waya dauki takobi a sare ba in dai an kama irin wannan dama ta yace a soke shi da shi tun daga duburarsa haka wannan shine hukuncin yusallabu din.
Matsalar yawan bara daga yara kanana na daya daga cikin matsalolin da ake fama da su a arewacin Najeriya. Kungiyar Al-Ramomin dai ta ce za ta ba da gudunmuwa domin shawo kan al'amarin. Al-Ramma Salisu Muhammad shine mataimakin shugaban kungiyar mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger.
Kaga na farko za mu so duk wanda kaga ya zo nan in ka samu hannun secretary za ka ga sunansa, lambar wayansa, adireshinsa, almajiransa ko nawa ne. Saboda haka za mu zo mu zauna mu san ko nawa ne almajiran mutum sannan mutum nawa ne ma gabaɗaya muke da su a kungiyar nan. Saboda haka mu zauna mu yi magana da su tsakaninmu da gwamnati mu nuna musu cewa mu ga abin da muke so gwamnati kuma gwamnati ga abin da take so da mu. Ka gane ko? Domin a magance waccan matsalar da gwamnati ba ta so mu kanmu ba ma so.
Shugaban kungiyar Al-Ramomin na Najeriya Sheikh Musa Hassan wanda bai samu halartar wannan taro ba amma ya bugo waya yana yin Allah wadai da waɗanda suka kwashe ƴan mata ƴan makarantar Dabci a jihar Yobe tare da yin kira ga hukumomi da a ɗauki mataki domin tabbatar da ganin an dawo da waɗannan ƴan mata. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A halin da ake ciki kuma an yaye rukunin farko na mutane 99 da suka fice daga kungiyar Boko Haram waɗanda suka samu horo a sansanin Malam Sidi da ke Gombe. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya halarci bikin yaye su ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Na ɗauki alƙawari na cewa wani mutum na gari mai kirki mai kirki ko kuma kasar Najeriya.
Rantsuwar alkawari kenan daga bakin tsofin mayakan Boko Haram a bukin yaye su da aka gudanar a bayan da suka sami horaswa na tsawon makonni 16. Shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da shi domin samar da afuwa tsofin mayakan Boko Haram da suka ajiye makamansu. Kwararru da kuma masana da malaman addinin Musulunci sun wa'azantar da su da kuma tsarkake zukatansu ta hanyar cire musu tsatsauran ra'ayi domin maishe su zuwa garuruwansu na asali. Ɗaya daga cikin tsofin mayakan Boko Haram ɗin ya gabatar da jawabi da cewa:
Mun gode wa gwamnatin tarayya wadda ta suka taimake mu. An koyar da mu sana'o'i wanda ya kamata a gidan nan. Hatta kamar ni ko ƙarami daga cikinmu, hatta ko kurma daga cikinmu, idan ka kama ba abin da ba zai iya yi maka ba. Alhamdulillah mun gode. Muna sake godewa gwamnatin Najeriya kamar Baba Buhari. Allah ya masa da albarka. Ban mara abin da zamu ce sai dai Allah ya saka da gidan aljanna. Kuma bayan haka dan Allah mutanen da suke waje yi hakuri da mu su yafe mana abin da ya wuce. In Allah da wannan abu mu hatta har wa'inda suke can muna roka musu Allah ballance ne mu sake koma cikin wannan lamari. Muna godewa ma'aikatan gidan nan wanda komai suka nazara cin ba su taba cutar mu ba. Wallahi ko cikin dare ciwon kai ba ya samu mu, ko da ya same mu a daren za ta da mu a zuwa muna magani. Wallahi ina fatan ba wai wani dan karamin Boko Haram ba, wallahi hatta shekau wata rana zai zo ya tsaya a gaban nan insha Allah. Allah sa kuma waida basu gare Allah ya kawo su.
A nasarar jawabin a madadin gwamnonin jihar Arewa maso gabas, gwamnan Gombe Alhaji Bayan Hassan Dan Kwambo Talban Gombe ya buƙaci sauran al'umma da su karbi waɗannan bayin Allah, sannan ya ci gaba da cewa:
Ina so in tabbatar muku da cewa daga yau idan kun koma gida daidai kuke da kowane ɗan ƙasar nan, kuma idan Allah ya yarda ba wanda zai nuna wani bambanci. Saboda haka ina mana murna duka, kuma ina ɗaukan wannan dama na yi godiya ta musamman da shi mai girma mai daraja shugaban ƙasar Najeriya President Muhammadu Buhari, wanda ya ga ya zama daidai kuma ya fahimci cewa idan aka samu rasa tsabanin ra'ayi a cikin al'umma ba kowanne bane za a iya da ƙarfi wani in aka dan magantu za a samu fahimta. Ina godiya kuma na musamman da gwamnoni na Arewa maso gabar da haɗin kai da suka ba wa gwamnati domin a tabbatar da wannan yayu, kuma muna kira da idan akwai waɗansu wanda suke sha'awan irin waɗannan, idan da suna tsoro ne ko suna ganin kamar in suka zo za a kama su, a tabbatar musu cewa babu cuta babu cutarwa. A tabbatar musu da cewa idan suka zo suka yi irin wannan sun zama free, kuma ko me ya faru sun ci halak malak.
Tuni dai har an mika tsofin mayakan ga gwamnatocin jihohinsu don mai da su garuruwansu na asali. Abdulwahab Muhammad, muda Amurka daga Gombe a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji gudunmuwar da ɗaiɗaikun jama'a ke badawa a yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Har yanzu kuna tare da cin hanci, wato kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa ƙarfe 10:12 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Cikin 'yan makonnin da suka shige, Dr. Munir Mustafa, ƙwararre a kan cututtuka masu saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh nan Amurka, ya yi mana bayanin abubuwan da suka sa cutar sankara ke kan gaba, ko kuma ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya. Haka kuma ya yi bayani a kan matakan da ya kamata da su likitocin da kuma mutane su ɗauka. A makon jiya ya baiwa mutane shawaran mataki ne ko kuma matakan da ya kamata su ɗauka idan suka je asibiti aka ba su magani ba su samu sauki ba suka sake komawa aka maimaita gidan jiya. To sai na ce da shi, to baya ga wannan mataki kuma me ya kamata mutane su yi?
To matakin babban dai abin da muka fi jan hankali da shi kafin ma a zo ga yanayi na jinya shi ne yanayi na rigakafi. Kar a rinka bari ciwo sai ya kai ya kawo ya ji gwargwale. A dinga haƙuri, kuma kar a din shi irin wannan cuta ba ta son gajiyawa.
Ko kuma kamar yadda ka ce tun da farko din nan, kamar irin ƙasashen nan, an kai ma likitanka a can gida bai baka shawara ba duk shekara ko duk wata shida ka je a maka binciken kwakwaf.
A ƙa'ida ma ya kamata a ce duk shekara mutum yana zuwa ana mishi bincike, ana dubawa, ana mishi gwaje-gwaje da suka kamata. Wannan tsari ne da ya kamata a ce idan mu kama a Najeriya hukumomi ba su tabbatar da shi ba, ya kamata mutum ya dora kanshi a wannan tsarin ya samu ƙwararren likita da asibiti da zai dinga zuwa suna da cikakken bayanai a kan shi, sun je wannan shekara an duba, wata shekara kaje an sake dubawa. Ina ko abin hawa mutum yake da shi yakan dan je a mashi sabis
a dama
duba lafiyarsa.
In baka je ma kai su canja in kamar mota, in baka canja mata injin oil ba, to in ta sace kinkimo maka matsala za ta kinkimo maka babba.
Kwarai kuwa. To balle kuma jikin mutum
gaskiya ne. To ka san masu iya magana kan ce idan irana da sata da dama na da wari.
Gaskiya ne.
Su ma mutane akwai, don muna magana da wasu likitocin sukan ce kamar misalin wasu idan suka kai 'ya'yansu aka ga alaman cewa yaron nan ya kamata a kwantar da shi a asibiti don a mai bincike a gano me ke damunsa a bashi magani, sai ka ji iyaye sun ce su a basu magani kawai su tafi gida. To irin wannan iyaye me za ka ce musu?
To magana gaskiya ita ce waɗannan cututtuka da muke magana, da can mun yi magana cututtukan da suke jin magani nan take. Sauro ya ce je ka sha magani, sha yanzu magani.
A yanzu muna magana ma wasu cututtuka ne kamar na yara, irin ka kai yaranka asibiti kamar yadda muka ce.
Amma duk harkar lafiya, wato babban matsalar da likitoci suke samu shine in mutum ya dan aka dan bashi ya dan ji sauki haka ya dan ji garau ko aka ce zai kwana uku a asibiti in ya kwana daya ya dan sha magani ya dan ji garau sai ka ji ya fara nita shi dan me zai ci gaba da zama
a sallame shi
yauwa a sallame shi ko kuma aka ce wa mutum ya sha magani na wata daya in ya sha na kwana uku ya fara cewa to ai maganin madaci yake masa a baki
amma mutane sun fahimci cewa an aka ce ka sha maganin wata ɗayan ka sha na kwanaki ka bari kai makanka banna ne ba gyara ba
yauwa musamman irin waɗannan cututtuka da suke da dogon zango suke shiga sun da wahala fitar su kuma da wainiya ba karama ba akwai kai saudiya abinda mutane ba su fahimta ba wasu daga cikin marasa lafiya shine a san da kake da lafiya san da jikinka yake da kwari san da kake da dan kuzari cuta ba ta ci karfinka ba a sannan ne magani ya fi aiki har mutum ya bari sai ya kwanta rangaranga sai abu ya ci karfinsa to ko an yi maganin nan ba lallai a kwashe daidai ba
sai dai gyaran Allah kawai
yauwa ko da za a tashin dai zai zama cewa mutum sai ya yi doguwar jinya in da rabon za a tashi kenan saboda haka dole a irin wannan a dinga hakuri sannan kuma yana kira ga abokan aikin mu likitoci da a dinga yi wa mutane bayani gwari-gwari
yauwa su fahimta
yauwa saboda wani gaskiya bai fahimci cewa akwai ciwo a jikinsa ba wanda zai iya zama wani abu gagarumi ba saboda haka in ya dan abin da ya dan kwana yini ya dan ji haka ba wata ba ya dan ji ta dama sai ya ga bari ya koma gida ya murmure in kwanciya asibiti ce in ko magani ne sai ya ga dan zai ta wahala ko a ce ya dawo a sake dubawa wani za a bashi maganin zai je ya saya ya sha sai a ce in ka sha na wata ko na sati shida ko wata kaza ka dawo to wani fa ba za ka sake ganin sa ba sai dai a kawo shi cuta ta tashi bai yi hakuri ya dawo an sake dubawa in za a kara magani in za a canza wani in za a yi wani gwaji da za a ga ko da sauran wannan cuta a jikinsa a kara a nemi yadda za a ci karfinta kafin ta sake tashi wa duk wannan mutane ba su fahimta ba
to gyara kanka an ce bai zama sauke mu raba ba ya kamu ga wani batun muhimmancin wanke hannun nan ka san galibi a kasashen mu ba za ka yaro ba zai tashi ga iyayen shi na yi ba kuma ka san galibi yaro abin da ya ga ana yi shi zai yi
okay to
kuma sannan a wani kira za ka yi game ga iyaye game da muhimmancin wanke hannu akai-akai da kuma irin cututtuka da taka da hakan zai yi rigakafin su
to ai a duk sauran kirarrakin da muka yi cututtukan da aka yi bayaninsu na amai da gudawa na cututtuka na da kamar zazzabin typhoid duk wata cuta da take da saurin yaduwa ana akwai akasarinsu tsafta tsaftar jiki da ta muhalli kashi 80 za a ci ko 90 na cututtukan da ake kiransu infectious diseases su ne cututtuka masu wanda ake saurin yaɗansu saurin ɗaukarsu daga wannan zuwa wancan idan za a kula da tsafta kuma babbar tsafta ita ce ta hannu wanke hannu kafin a ci abinci wanke hannu kafin a shiga banɗaki wanke hannu kafin koyaushe ya zama mutum yana kiyaye wannan tsafta to zai rage yawan yaɗuwar waɗannan cututtuka
kuma kamar yadda na ce yara sai sun ga abin da iyayen su ke yi shi za su yi kuma saboda haka yaron ma in ya fita waje ya yi wasa ya dawo an ba shi abinci kafin ya ci abincin na a tabbata ya wanke
yauwa so tsari dama shi ne in mutum ya fita waje ya dawo gida ya wanke yaro ya fita waje ya dawo gida ya wanke iyayensa ya ga suna yi musamman iyaye mata saboda iyaye mata su suke dafa abinci su suke kula da yara za a yi masa sarki za a yi share-share da wanke-wanke idan uwa ta je kai wa yaro sarki ko ita ta shiga bayan gida ta fito ba ta wanke hannunta ba ta dafa abinci to fa duk abin da yake bayan gidan nan haka za a raba wa duk wanda ya ci wannan abinci a gida
subhanallah
haka shi ma mai gida idan aka fita waje aka je wajen sana'a ko menene baka san me ka tabo ba baka san me duk dattin da ka gani a gari da sharar da ka gani baka wanke hannu baka shigo da gida abin da ka taba ka shigo da shi
kaga ka yada ma iyalan ka kenan
yauwa aje gari a gari ko duk iya kazantar da ka gani a gari da wacce ma baka iya ganin ta duk ba ita ka kwaso a hannunka in baka wanke ba ka zo ka yada kira kaga in kai in su manya uwa ko uba kwayoyin cutar da za su dauko ba lallai sai musu illa ba saboda su jikinsu da kwari amma in ta kama yaro karami ko kuma ta kama mace mai juna biyu sai ta musu wata mummunar illa
to
saboda su kwarin jikinsu ba kamar
an ce wai abu da wuya gurguwa da auren nesa ka san galibi tunda al'ada ba ta so an ga ana yi ba shi ma bai ga iyayen shi suna yi ba saboda haka kaga abin sai kamar yadda kace kuma abin da yaro ya ga ana yi shi zai yi kai kwallo ne
ko shi yasa dole iyaye su yanzu su koya wa kansu kenan
yawwa su koya mu suna koya mu kansu kuma suna koya ma yaran
su yawwa in suka koya ma kansu sai su koya ma yaran su sai ya zama su ƴaƴan da za su taso an ce su yara manyan gobe sai su taso da wannan abin cewa sun saba
to Allah ubangiji ya sa a dace gyara kanka kuma bai zama sauke mu raba ba kuma riga kafi aka ce yafi magani
gaskiya ne Allah sa mu dace
to mun gode da wannan bayani da ka mana ina kuma fatan Allah ƙara baka sauki
alhamdulillah
Allah ka ba mu sa'a kai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a kai sama Allah ka taimake mu amin dan ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu
haka ne Masu sauraro a saboda kurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya
Cewa gaida Jummai Ali da kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Kakakin shugaban Salva Kiir na Sudan ta Kudu yayi Allah wadare da rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ya zargi manyan jami'an sojan ƙasar ta Sudan ta Kudu da yawa da aikata laifukan yaƙi a wata hira ta musamman a cikin shirin murya Amurka da ake kira South Sudan in Focus da aka yi a jiya Alhamis a Ten Week Atene yace rahoton na hukumar na cire rubu ya bayyana cewa wannan ba ƙanshin gaskiya abinda ka iya sake yace hakan na iya sake haifar da sabon koma baya ga kasar rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar ranar 23 ga watan jiya ya bayyana manyan jami'an soja su fiye da 40 waɗanda majalisar ta ce kowanne su yana dauke da alhakin laifukan yaƙi da laifuka na cin zarafin bil'adama Sudan ta Kudu da masu binciken ayyukan cin zarafi a kasar mutane sun tattara bayanai daga wurin shedu da suka ga wannan tumar da aka ce an aikata ga fararen hula wanda kuma mutanen da ake sanye da kayan sarki ne suka aikata wannan aika-aikan wanda galibin sojojin gwamnatin Sudan ta Kudu ne rahoton ya bada misalin wasu komandoji waɗanda suke da alhakin kai mutanen kai mummunan hare-hare akan fararen hula a sassa daban-daban Atteni ya ce idan wannan batu gaskiya ne to kuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da mika wa gwamnatin Sudan ta Kudu sunayen waɗannan jami'an sojan da ake zargi da kuma irin shaidar da take da ita na cewa sun aikata waɗannan abubuwan da ake zargin su da shi akan haka ya fatali da wannan rahoton ya ce wannan na iya kawo wa ƙasar koma baya a yunkurin take yi na shawo kan wato rikici da ya addabe ta Amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi na cewa kasar na da jerin sabbin makaman nukiliyar za su iya kaiwa ga ko ina cikin duniya.
Cewa gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu duka da rahotanni da muke gabatar muku har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinmu na Facebook da kuma Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ladan Ibrahim Ayewa da ya taya na gabatarwa da Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu yau Jim Cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hankali idan Allah ubangiji ya nuna mana